Na'am, suna na Dr. Ibrahim Abdullahi Wakawa,
ni ne babban jami'in wannan asibiti na Federal Neuropsychiatric Hospital Maiduguri.
Ranar 26 daga watan Yuni kowace shekara rana ce da Blessed Duniya ta ware saboda yaki da fatauci da kuma shan miyagun ƙwayoyi a fadin duniya baki. Da zaka bayyana girman wannan matsala ne na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'umma?
To, alhamdulillah, yana da muhimmanci sosai wannan da rana da majalisar kungiyar lafiya ta duniya ta keɓance na 26 ga watan Yuni na kowane shekara don tunatar da duniya akan illa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi suke jawowa. Wannan muhimmancin gaskiya ba abu bane da za a iya fayyacewa bai daya. Alal misali, a Najeriya a shekara da ta gabata akwai bincike da aka gudanar duk ƙasan gabaki daya ya nuna cewa kashi 14 na cikin al'umma Najeriya suna amfani da wani bangare na ƙwaya da yake kusur da hankalin mutum. Wannan yana nuni da ɗaya daga kowane mutum shida za a iya samun mai amfani da ƙwaya. Sannan kuma a fannin mu kamar na jihar Borno, wannan bincike da aka yi ya nuna wajen kashi 9 cikin 100, wato kusan kowane mutum daya cikin 10 ana samun wanda yake ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi. Hakan kuma ya sake munana ne sanadiyan wannan rikici da aka samu a wannan bangare na ƙasa. Mutane da yawa sun samu kawunan su cikin mawuyacin rayuwa da ya ta'azzara su ya sa su suke amfani da wasu miyagun ƙwayoyi. A shekaru na baya can, a ce shekaru 20-30 da suka shige, da kyarkaci mace tana amfani da mummunan abu na maye. Amma wannan bincike da aka yi ya nuna cewa mata kusan ana samun kashi 6 cikin 100 wanda suke amfani da muggan ƙwayoyi. So gaskiya yana da muhimmanci a wayar da jama'a da kai. A kowane al'umma matasa su ne suke ci gaba da al'ummar. Aiki na economy da komai yawancin matasa ne. Sannan kuma bincike da ya nuna kashi kusan 60 ko 70 na cikin masu ta'ammuli da miyagun ƙwayoyin nan sun kasance ne mutane da suke tsakanin shekara 15 da shekara 50.
To Rashid Bey, ka yi bayanin cewa kamar wannan rikici na rinjin Boko Haram ya ƙara yawaita mutane wajen shan miyagun ƙwayoyi daga wannan jiha ma. To yanzu sai na ne wannan batun shan miyagun ƙwayoyi yake dangantaka da wannan rikici?
Yawancin jama'a da suke amfani da miyagun ƙwayoyi suka sanadiyan wannan rikici mutane ne alal misali da suke da abin hannunsu ko suna zama a gidajensu. Rayuwa na gudana yadda ya kamata, da kwatsam suka samu halarsu kawunansu cikin wannan hali. Dan adam in ba mutum da ya tawakkali bane ko ya haƙuri da yadda ya samu kansa cikin rayuwa, yana wuya ya ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin hali ba yadda ya saba ba. So wasu suna amfani da ƙwayoyin ne domin su kwantar da hankalinsu ko kuwa su manta da ababen da ya faru da su. A sanadiyan haka aka samu. Sannan kuma zama a cakuɗe kamar a wasu camps na masu gudun hijira, ana samun matsala da miyagun mutane suke zama dindalan sayar da ƙwayoyin. A nan kuma za ka ga ana ta gudanar da irin wannan ayyuka, mutane da yawa suna faɗawa ciki. Shi ne matsalolin da ake samu.
Akwai batun mata da ka taɓo ka ce mata ma sun shiga wannan batu na shan miyagun ƙwayoyi.
Don
me ne kake gani ya kawo mata cikin wannan haka, da shi ne ganin an fi danganta maza da shan miyagun ƙwayoyi?
To Allahu alam, globalization da kuma canjin yadda yanayi yake yana ɗaya daga cikin wannan ababe. Ai da a arewa da kyar namijin ma an ka gan yana shan abin mamaki ne. Amma yanzu za ka gan kowa da kowa ya samu ruwan dare. Amma ɗaya daga cikin abin da yake ciki gaskiya irin alaƙa da wasu ɓangarori na duniya ta fannin internet da kuma irin fina-finai da muke kalla da wasu ababe, gaskiya suna ɗaya daga cikin ababen da suke sa ake samun canjin yanayi cikin wannan hali.